Alhamdulillah, tiga. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake gamuwa a wannan yammaci na ranar 17 ga watan 17 ga watan Ramadan shekara ta 1446, wanda yazo daidai da 17 ga watan 3 shekara ta 2025, dan ci gaba da gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda kungiyar jama'atu Izalat Libida wa Iqamati Sunna take tsarawa da ake gabatar da shi a wannan masallaci Jibi su bakin kasuwa Damba. Karatun mu na jiya mun tsaya a suratu Al-An'am aya ta 123. A surori da muke karantawa suna maganan yadda ake kokarin juya magana, mutum ya juya magana ya mata ado ya mata kyalkyal domin ya rudar da mutane. Wai shi wannan ita ce hujjarsa, kuma wannan abun yakan sa zukatan waɗanda ba su yi imani da Allah ba, ba su yi imani da ranar lahira ba, tana karkata zuwa ga irin wannan magana din. Duka wannan Ubangiji yana faɗakar da mu game da irin waɗannan maganganu. To daga cikin zukhrufal qawli ghurura, Allah madaukakin sarki ya ƙara buga mana wani misali ne yanda suke ƙawata magana a murdata a juyata a faɗe ta ba yadda ya kamata ba domin kauce ma gaskiya. Ubangiji subhanahu wata'ala da ya magana akan kowace alƙarya ana samun manya-manyan mujrimai a cikinta, kuma su zama wato suna da wani iko a cikin wannan alƙarya din. Allah yakan jarrabi kowane annabi da kowane mai da'awa da samun irin waɗannan mujriman mutane. Sai kaga kana da'awa, Allah ya haɗa ka da wasu mujrimai, ko masu sarauta ko mulki ko masu kuɗi, kaga sun kangare suna faɗa da da'awar da kake. Amma Allah yakan kare wasu, kaga sun ƙarfafi da'awa din. To wannan wani misali ne na gaba. Ubangiji ya ce wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'mina.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa idza ja'atkum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah. الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون.
Ubangiji yace wa idza ja'atkum ayatun, idan aya ta zo musu, wa'azi ya zo musu, qalu lan nu'mina, sai su ce ba za mu yi imani ba, saboda wane ne ya faɗa, shi ne ma'anan abu. Da ai wannan bai fi mu ba, don haka ba za mu yi imani ba, hatta nu'ta misla ma utiya rusulullah, har sai an ba mu irin abin da aka bai ma annabawan Allah, mu ma sai dai a mana wahayi in ya so sai mu yi imani. Su mutane ne, mu mutane ne, don haka ba za mu bi maganarsu ba. Wannan kun ga canjan zance ne. Allah madaukakin sarki aya tsarinsa bai yi tsarin ya haɗa mutane duk su zama ɗaya ba, wani ya fi wani daraja, wani ya fi wani ƙima, kowa da yadda Allah ya yi shi. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu, Allah shi ya fi sanin yadda zai sanya annabta, wa ya cancanta da ya zama annabi. sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah, wadanda suka yi ijrami suka yi laifi kaskanci zai shafe su daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wa azabun shadid kaskanci a duniya, wa azabun shadidun da azaba mai tsanani, bima kanu yamkurun saboda makirci da suke kullawa suke juya magana. Wannan aya ta yi kama da fadin Allah madaukakin sarki, wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati ad-dunya. Suka ce ai inda so ake abu alqurani da an saukar da shi a wani ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam, akwai garuruka guda biyu manya manya, kowane gari akwai babban mutum a garin, da sai a saukar masa da alqurani ya zama shine zai ce an masa wahayi, da kaga kowa ya bi shi. Ubangiji ya ce su suke raba rahamar Ubangiji, mu muka arzikin su ma mu muka raba, to rahamar Ubangiji tana da yawa, kowa da irin baiwar da Allah ya bashi. Da muka tashi raba dukiya arziki, sai wani ya fi wani arziki, to wajen raba imani da ilimi wani zai fi wani. Allah madaukakin sarki da hikimarsa zai yadda ya ga dama, in ya ga dama ya tara maka dukiya, ya tara maka imani da da'awa zuwa ga imani din, kamar yadda Allah ya hada wa Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Allah ya bashi mulki, ya bashi dukiya, ya bashi ilimi annabta, tukwanan gidansa ma Ubangiji yace jifanin kal jawab, manyan manyan sakannu ne, sakai wane ne sakaina, me jam'in sakaina, sakannu ko sakainu, sakainu manyan manyan kwaire tukwane, manyan manya kawai rasiyatin kafa su ake a guri daya, in aka kafa shi kenan, wa qudurir rasiyat da kuma qudur tukwane a kafe, haka ake dafa abinci, kawai sai dai a dafa a diba a ci, saboda dukiya da Allah madaukakin sarki ya bashi, kuma Allah ya bashi mulki, ya mulki aljanu, ya mulki mutane. Allah ya bashi ilimi, fa fahamna ha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma, kowa Allah ya bashi ilimi da shi da babansa Annabi Dawud, wani annabi sai Allah ya yi shi talaka ne amma kuma ga annabta, wani annabin Allah madaukakin sarki ya hada masa biyu kowa da yanda Allah ya so, wani kuma babu dukiyar amma akwai sarauta, kowa da yanda Allah ya bashi, dan haka Allah shi ya raba arziki, dan wannan shi ba mai kudi ba kuma ya zama annabi, ba abin a masa hasada bane, ba abin a kushe annabtarsa bane, mun fahimci wannan ko? Mutane da dama wannan girman kan da hasada yana hana su bin gaskiya, sai su ce ai wane ne ya faɗi magana, ba za a dubi maganar ba sai a dubi wane shi ya faɗa, kuma sai kaga suna cewa da ai su ma da za su iya, to in za su iya ai da sai su fito su. Ubangiji ya ce shi ya san yanda yake sanya annabta, ka zama na kwarai ma zuciyarka in bata dace ka zama na kwarai ba za ka zama ba, balle ka zama annabi, annabi wanda Allah ya kare shi daga manyan manyan abubuwa guda hudu. Allah ya kare annabawa daga ha'inci, kitman, ba sa boye magana, annabi baya boye magana, baya ha'inci, to ta iya yiwa irin waɗanda suke cewa da su ma a ba su annabta, in ka duba tun asalin su ma ha'inta ne, ya za a yi a baka annabta? Annabi yana da fiɓana, kaifin basira, kaifin basira, duk annabawa zaka gansu suna da kaifin basira sosai, ba gida dawa bane, ba dolaye bane, ba su da duhun kai. Wani ko zaka ga dama ba gidaje ne, dolo ne, yana da duhun kai, duhun kan ma ya sashi ya kasa yin imani, ya kasa fahimta. Sai ka ce kai ma a baka annabta? Annabawa Allah madaukakin sarki a yayi su a masu wannan fitana tabligh, sannan daga cikin sifofin su Allah madaukakin sarki yayi su mutane ne ma'asumai, ba za a kama su da wani laifi da zaka baka ce wannan wani babban laifi ne da suka yi, ya cancanci a kama su da shi ba. To Allah shi ya san yadda yake sanya annabta da manzanci, ya san wanda suka dace. Baka dace da annabta ba, Allah ba zai baka annabta ba. Mun fahimci wannan ko? To wannan shine hujjar su, su ma su zama annabawa. Ubangiji ya mana kwatance da arziki, yace kowa yake da arziki a cikin ku, wani yafi wani arziki, haka kuma ilimi da imani, wani zai fi wani. Allah zai bambanta tsakanin bayinsa. Sai Allah ya gargade su yace sayusibul ladina ajramu sagaru, sagar ana nufin hawan wa dhilla, kaskanci zai shafi mujirmai masu laifi. Wa azabun shadidun, da azaba mai tsanani za su kasance cikin kaskanci. A Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin suratu al-A'raf, wallazina kazzabu bi ayatina yamassuhum al-azabu bima kanu ba ita ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala na wallazina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha, ba wannan ayar ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala hal yajzauna illa ma kanu ya'malu ba ita wa kadhalika najzi al-muftari. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabu min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftari. Wadanda suka bauta ma dan dalo, ana fadan wadanda suka yi laifi, za su samu wani fishi daga Ubangiji da kaskanci a nan rayuwar duniya. Wa kadhalika najzi al-muftari, haka duk wanda ya kirkiri ƙarya ga Allah muke sakanta masa. Idan mutum ya ƙi bin Allah subhanahu wa ta'ala, to dole sai Allah ya kaskantar da shi. Tun a duniya Allah zai nuna masa gazawarsa, Allah zai nuna masa kaskancinsa. Malamai suka ce ma min sahibi bid'atin wala ma'asiyatin illa asabahu dhillun qabla an yamut, ba wani dan bid'a, kan gararran dan bid'a ko mai saban Allah face kafin ya mutu sai kaga ya wulakanta. Saboda fadin Allah madaukakin sarki sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayati ad-dunya wa kadhalika najzi al-muftari, kamar wacce aya Allah ce sayusibul ladina ajramu sagaru inda Allahi, wadanda suka yi ijrami, suka saba ma Allah, kaskanci zai riske su daga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa azabun fil akhirah, azabun shadidun fil akhirah, da kuma azaba mai tsanani a ranar lahira. Allah madaukakin sarki zai musu azaba, azaba mai tsanani a ranar lahira. Ubangiji ya ce wa kadhalika najzi al-muftari, sai Allah ya ce na'am.
فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.
نعم.
وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون.
نعم يا أي. Ubangiji yace faman yuridillahu an yahdiyahu, duk wanda Allah ya nufe shi da shari'a, Allah ya nufa wannan mutumi zai shiryu, to zaka ga mutumin nan dabi'unsa sun fita daban. Yashrah sadrahu lil Islam, Allah zai wanke kirjinsa da san musulunci. Wa man yurid an yubillahu, wanda Allah ya nufa dama zai bace. Yaj'al sadrahu bayyikan, Allah zai sanya kirjinsa ya zama yayi kunci. Harajan, yana cikin damuwa. Ka'annama yas'adu fis sama'i, kaman kace an kallafa masa sai ya hau sama, sai ya hau kan dutse mai nisan gaske sai ya hau sama. Kazalika yaj'alullahu rijsa 'ala alladhina la yu'minu, kamar haka ne Allah ke sa datti a zukatan waɗanda ba za su yi imani ba. Kaga sun kasa fahimtar imani. A wannan aya tana magana akan alamomi na shari'a da alamomi na bata. Alama ta shari'a da mutum zai fahimci Allah madaukakin sarki na son sa, kuma Allah madaukakin sarki ya datar da shi ga shari'a, shine ya ji zuciyarsa garautawanku babu kunci game da abin da ya shafi musulunci. Daga cikin sharhu sadar, mutum zai ji yana son musulunci umuma. In dai abu na musulunci ne, zai ji ya fi kwanta masa a rai akan abin da yake sabani na musulunci. Duk wanda ya tsinci kansa da irin wannan matsayi, to ya gode ma Allah madaukakin sarki. Da za a zo a kasa abu a faranti guda biyu, ga na musulunci ga wanda ba na musulunci ba, za ka ga zuciyarsa ta husan na musulunci a koyaushe. Kuma ko da ba zai iya aiwatarwa ba, za ka ga zuciyarsa ta fi karkata ga na musulunci. In ku ya samu dama-dama na musuluncin zai dauka, to wannan alama ce ta cewa mutumin nan shiryayye ne da izinin Allah madaukakin sarki. Daga cikin sharhu sadar lil Islam shine aiki da son abubuwa tafasil na shari'ar musulunci, daddaikun abubuwa na shari'ar musulunci. Kaga mutum yana da son alkhairi, duk wani abu na alkhairi yana so. Idan ana wa'azi, zaka ga yana jin dadin wa'azin nan da ake, yana jin dadi, abin yana burge shi. In ana sallah, zaka ga yana jin dadi. Mai imani wanda Allah ya wanke zuciyarsa da musulunci, ko tafiya yake yazo wucewa ta kauye yaga masallaci, sai ka ji yayi farin ciki cewa ya ga masallaci a wannan kauya ko a wannan garin. In yaga mutane suna sallah, an yi sahu, ana bautar Allah, zaka ji ya ji dadi, hankalinsa a kwance. To wannan alama ce ta me? Yana son musulunci, akwai shari'a a cikin zuciyarsa. Kaga mutum yana son alkhairi ga waɗansu. Umuman kai mai son alkhairi ne, kaga mutane sun shiryu, an zama bayin Allah, an rungumi addini, kaga mutane sun ci gaba. Wannan yana daga cikin wanke zuciyar mutum da imani. Allah ya wanke zuciyarka, ka zama mai son imani. A gaskata ayoyin Allah alama ce ta Allah ya wanke zuciyarka da imani. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayani, ya ce fa amma man aqwa wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra, wanda ya dauki dukiyarsa ya baya, ya taimaki wasu, wa saddaqa wa taqa, ya ji tsoron Allah, wa saddaqa bil husna, ya gaskata ya ce akwai mutuwa, akwai aljanna, ko ya yadda da la ilaha illallah, Allah ce zaka ga muna sauƙaƙa masa hanyar aikin alkhairi. Allah yana buɗe zuciyarsa, duk wani aikin alkhairi zaka ga yana so. Wa amma man bakhila wastaghna, wanda yayi ruwa ya wadatu, ya ce shi mai wadata ne, wa kazzaba bil husna, ya qaryata aljanna, ko ya qaryata kalmar la ilaha illallah, fa sanuyassiruhu lil usra, sai Allah ya sauƙaƙa masa aikin shiga wuta, sai kaga aikin shiga wuta baya masa wahala. Wannan yana ƙara ƙarfafa wannan aya, fa man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil islam, duk wanda Allah yake so ya shiryar da shi, zaka ga ya wanke zuciyarsa da san musulunci. Wannan ita ce alama ta cewa ka shiryu. Man sarratu hasanatu wa asa'athu sayi'atu fa zalikal mu'min, duk wanda kyawawan ayyukansa suka burge shi suka sashi farin ciki, wa asa'athu sayi'atu, munanan ayyukansa suka sashi baya jin dadi, in yayi mummunan aiki baya jin dadi baya jin nutsuwa, to wannan yana da imani. Amma wani in aikata mummunan aiki farin ciki yake, tinkago yake, alfahari yake, shi ma shege ne, haka ne ko, yayi wani abu wane ne shi ma, to wannan babu shari'a, babu alamun shari'a tattare da shi. Shine Ubangiji ya sifanta irin wannan, yace yaj'al sadarhu bayyikan harajan, za a sanya zuciyarsa ta zama akuntace, bayyikan harajan, wato akan abin da ya shafi musulunci. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi magana cewa mu nemi agaji da taimakon Allah ta hanyar abubuwa guda biyu. Na farko yace wasta'inu bis sabari, sai aka ce was-salah, ku nemi taimakon Ubangiji ta hanyar yin hakuri, ku tawassuli da hakurinku da kuke yi, Allah ya taimake ku. Ku nemi taimako da yin sallah, sai Allah ya ce wa innaha lakabiratun, sallan tana da wahala, lashaqatun illa alal khashiin, amma banda masu jin tsoron Allah. Mai jin tsoron Allah sallah bata bashi wahala, bata bashi wahala, zaka ga ya tashi cikin nishadi yaje yayi sallah. Amma wanda baya jin tsoron Allah, wahalar sallah yake gani, wahalar azumi yake gani, duk wani abu na ibada na bautar Allah zaka ga yana ganin abu da wahala sosai. Wani yazo ya maka shiga ta kamala, ba zai iya ba, shiga ta kamala wanda akwai kamala a cikin ta, wallahi wahalar ta yake gani. Gashi dai kamala ce amma wahalar ta yake gani, saboda Allah bai sa masa san alkhairi a zuciyarsa ba, bai sa masa san alkhairi a zuciyarsa ba. Wani ya dauki alqur'ani ya rike a hannunsa yayi, ya shiga cikin gari ya je ya dawo, ba zai iya ba, amma in aikin saban Allah ne zai, bai damu ba, babu irin abin da zai, ba zai ba. Wani ya saka wando nisfu sak, rabin kwabrinsa bai kai idan sawu ba, sai ce haba yaushe zai yi wannan, amma wallahi zai iya sa gajeren wando iya gwiwa tun daga gidansu ya je wajen wasan kwallo ya je ya dawo da gajeren wando, haka ne ko ba haka ba? To kawai dama wanda Allah ya yi shi dan shari'a, zaka ga yana son aikin shari'a, baya ganin wahalarsa. Yanzu da wanda ya sa wando nisfu sak, da wanda ya sa gajeren wando ya huto, dan Allah wa yahu wani shirmi me gajeren wando? To amma sai kaga ya sa gajeren wandon ya zo filin kwallo wajen wasa, amma wai sai ce haba har yaushe zaka dingila wandanka? Kuma ya sa gajeren wando ya huto, iya gajeren wanda. To kawai shari'a ce ta Allah, in Allah ya so ka da shari'a, sai kaga ayyukan musulunci ba sa baka wahala, suna burge ka, suna burge ka kai, suna burge ka kaga wani yayi, sai kaga abin yana burge ka yana baka sha'awa. Muna roko Allah madaukakin sarki ya kawata musulunci a cikin zuciyar. Ubangiji subhanahu wataala yayi magana game da wasu mutane, Ubangiji subhanahu wataala ce wa zayyana walakin Allah habbaba ilaykumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykumul kufra wal fusuka wal isya, sai Allah ya ce ulaika humur rashidu faddalan min Allah wa ni'ma. Ubangiji ya ce Allah ya sanya son imani a cikin zuciyarku, wa zayyanahu, bayan ya sanya son imani a zuciyarku sai ya kawata muku imani, daga kun ganshi ko kun ga abun burgewa, in kun ga aikin alkhairi kun ga abun burgewa, abun sha'awa. Mun gane ko? Wa karaha ilaykumul kufra, ya sanya muku kyamun aikin kafirci, wal isyan, da saban Allah, sai Allah ya ce to waɗannan su ne shiryayyun mutane. Kuma sai Allah ya ce faddalan minallahi, wannan falala ce daga Allah madaukakin sarki, wa ni'ima, da ni'ima ta Allah madaukakin sarki. To kamar wannan ne waɗancan mutane da suka ce ai da wane ne ko da mu ne muka zama annabawan da mun yi imani ita ma falala ce ta Allah zalika fadlullahi utihi man yasha'u duk wanda Allah ya so ya shiryar da shi sai kaga ya sa masa san musulunci wanda ba zai shiri ba kuma sai kaga yana kyamatar musulunci din kirjinsa zai kunci kamar mai hawa sama malamai suka ce wannan aya ta tabbatar mana cewa duk wanda yake hawa sama in kana hawa sama a gaba numfashinka karewa yake wanda masu yan sama jannati sun tabbatar da haka idan za su hau saman wata sai an nemo iska tukunna an yi rizabin dinta wanda za ana shaka a hau sama da ita saboda in kai saman a gaba babu iskar da za ka shaka irin wanda ta dace da kai babu ita ta kare kun ga wannan yana daga cikin mu'jiza ta alqur'ani cewa duk sanda kai sama numfashinka yana karewa mun fahimci wannan ko Allah madaukakin sarki ya datar da mu to kamar haka ne Allah yake toshe basira duk waɗanda ba za su yi imani ba sai kaga abu guda daya ana ta kai kawo da su sun kasa fahimtar wannan abu sai ka ce fari sai su ce ma baki in ka dawo ka ce bakin anan gurin sai su ce ma ai fari ne ku tayi da su wa hadha siratu rabbika mustaqiman san musulunci ita ce hanyar ubangijinka mi kekiya kaji musulunci ya burge ka yana baka sha'awa to wannan ita ce hanyar ubangiji hanya mi kekiya mun yi bayanin san musulunci haka ne ko kaji ayyuka na musulunci suna burge ka suna baka sha'awa ayyukan saban Allah ba sa burge ka baka jin dadi kaga ana saban Allah to wannan ita ce hanyar ubangiji mai kekiya qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkaru mun yi bayanin ayoyi daban-daban ta hanyoyi daban-daban tun daga farkon surar nan har zuwa nan amma babu masu ganewa sai masu tunani wanda yake da tunani shi zai gane waɗannan ayoyi ya fahimce su ya hau kan shari'a Ubangiji subhanahu wata'ala sai yayi bayani game da su waɗannan mutane da suke fahimtar ayoyin suke aiki da su sai ya faɗi sakamakon su sai ya ce lahum darus salami inda rabbihim
lahum darus salami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun
lahum darus salami inda rabbihim suna da gida na aminci a gurin ubangijin su subhanahu wa ta'ala wa huwa waliyuhum kuma Allah madaukakin sarki shine waliyin su majibancin al'amarin su bima kanu ya'malun ko saboda ayyukan da suka aikata a gidan duniya menene darus salam aljanna aljanna darus salam ita ce aljanna to me yasa aka samu ta darus salam gidan aminci a ayoyi sun tabbatar mana aljanna gidan aminci ne daga ciki ubangiji yake faɗa cikin suratul yunus wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim Allah madaukakin sarki yana kiran ku zuwa ga gidan aminci shine aljanna yana kiran ku zuwa ga ku shiga ina zuwa ga ku shiga aljanna yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa ga hanya madaidaiciya aljanna an sanya mata darus salam gidan aminci ko gidan kubuta an aka ce salam shine kubuta daga kowane irin aibi ko na kasu mun gane ko ko kace aminci saboda ba mai shiganta sai mai kubutacciyar zuciya idan mutum zuciyarsa ba kubutacciya bace gurbatacciya ce ba zai shiga aljanna ba Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce mi yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim rana ce da dukiya bata amfanarwa ƴaƴa ba sa amfanarwa sai wanda ya mutu ya zo wajen Allah da zuciya kubutacciya me yayi amfanin da zai samu shine ya shiga aljanna ya tsira ba zai shiga wuta ba kun ga kenan zuciyarka sai ta zama kubutacciyar zuciya wankakkiyar zuciya da ka shiga aljanna sai aka sanya mata mai darus salam saboda ba masu shiganta sai masu kubutacciyar zuciya mun fahimci wannan idan an zo za a shige ta da me ake shiganta da sallama kana shiga sallama kuma za a maka udkhuluha bi salamin amini za a ce ku shige ta da sallama ko da aminci aminin kuna cikin aminci ku shige ta da sallama kuna amintattu zaka shiga aljanna da sallama sai Allah ya kira ta darussalam gidan aminci kana shiga me mala'iku za su ce ma salamun alaikum bima sabartum wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum kana shiga aljanna mala'iku za su na shigowa suna karanku ga baki sun zo suna cewa amincin Allah ya tabbata a gare ku bima sabartum saboda hakuri da kuka yi saboda hakuri da kuka yi wamtazil yawma ayyuhal mujrimu ay salamun qawlan min rabbir rahim abinda za ana faɗa muku kenan sallama daga ubangiji idan kuka shiga aljanna dan haka al'amarin aljanna akwai yada sallama shi yasa sai aka kira ta darussalam sannan daga cikin ma'anan salam shine kubuta daga aibi ko naqasu babu wani abu na gidan aljanna da yake da aibi babu shi komai na gidan aljanna ya kai matuƙa wajen cika da kamala da kyau komai na gidan aljanna kyakkyawa ne a cikin sa akwai abin da ido bai taba gani ba kunne bai taba ji ba baka taba tunanin sa a cikin zuciyarka ba yana nan a gidan aljanna matan gidan aljanna Allah ya sifanta su da me kubuta daga aibi yace azwajun mutahhara mata ne tsarkakakku ɗan aljanna ba sa ba haya ba sa kashi ba sa fitsari kaga aibi ne wannan ba sa yi a gidan aljanna la yasma'una fiha lagawan illa salama mun gane ba a jin yashasshiyar magana sai dai aminci kun ga komai a gidan aljanna zaka ga ana magana mai ana maganan aminci ana maganan aminci ba za ka ji wani ya faɗa maka mummunar magana ba a gidan aljanna wana za'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana abinda ke cikin zukatan ƴan aljanna kafin su zo duniya idan akwai dan gaba tsakaninka da wani to Allah zai cire za ku dawo ɗan uwa a gidan aljanna dan haka ana cikin ni'ima wacce ta kai kololuwa kuma bari mu ji wata magana idan muka shiga aljanna insha Allahu ta'ala yawa malam insha Allahu idan muka shiga aljanna in Allah ya yarda ba za ka ga wani yafi ka ba ka kawai gani kake kafi kowa jin dadi a gidan aljanna ku kawai haka kake gani matanka da suke gidan aljanna ba sa ganin cewa akwai wani wanda yafi ka har suna cewa babu namiji irin ka suna zuga ka kuma su ba wai ƙarya bane haka kawai suke gani saboda ba san kowa ba sai kai kai ma abinda ka samu kana ga ba wanda ya samu abu irin ka to wannan wasaf da muka kakkawo shi yasa aka ce ma gidan aljanna darussalam Allah madaukakin sarki kai mu darussalam lahum darussalam inda rabbihim suna da gidan aljanna a wajen ubangijin su zai sakanta musu da ita wa huwa waliyuhum ubangiji subhanahu wataala shine majibancin al'amarin su bima kanu ya'maluna saboda aikin da suke aikatawa sakamakon aikin da suke aikatawa kun ga da aka zo sai da aka yi maganan aiki domin aljanna sai kai aiki ka shige ta kana zauna haka kawai masu salla suna salla masu karatun alqur'ani suna karatun alqur'ani masu taimako da dukiyarsu masu zakka masu sadaka masu taimakon addini taimakon ƴan uwa suna yi kai ka zama marowaci ka zauna a gefe kace zaka samu aljanna yanda suka samu ba zaka samu yanda suka samu ba gurgurdan aikin ka gurgurdan yanda zaka samu aljanna mun fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya datar da mu ubangiji yace wa yawma yahshuruhum jami'an
ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم
وبنجي سبحانه وتعالى yace wa yawma yahshuruhum jami'an ranan da Allah zai tattara waɗannan mutane gabaki ɗayan su waɗanda suka kibin Allah madaukakin sarki in ya tattara su zai kwankwashe su zai musu tambaya zai ce ya ma'asharal jinni ya ku taron aljannu qad istakfartum min al-insi kun yawaita sosai wajen batar da mutane kun batar da mutane da yawa ko aljannu za a fara tuhumar aljannu da cewa sun batar da mutane sosai sun yawaita batar da mutane wa qala awliya'uhum min al-insi sai ranan a wannan lokacin babu ƙarya tashin kiyama akwai lokacin da mutum zai yi ƙarya akwai lokacin da kuma mutum zai fahimci a yayi gaskiyar ko zai tsira to a nan gurin sai suke fahimtar cewa yin gaskiya ita ce kawai mafita kuma ko su yi gaskiyar ko kar su yi ba mafita neman mafitar a duniya ake samu ake yin ta ka nemi mafita a duniya lahira da mafitar ka kake tafiya in ka neme ta a duniya ka tafi da ita shikenan in baka nema ba ko ka yi imani a can imani ba zai amfani ba yawma la yanfa'u zalimuna ma'azira yawma la yanfa'u zalimina ma'aziratuhum ranar da azzalimai ba da uzurinsu hanzarinsu ba zai musu amfani ba wai ka kawo hanzari ba zai yi amfani ba to sai mutane awliya'uhum shugabanninsu cikin mutane sai su ce rabbana ya ubangijinmu ba haka bane istamta'a ba'duna bi ba'din sashen aljanu da sashen mutane kowa ya ji dadin kowa kowa ya mori dan uwansa ba batar da mu suka yi ba taimakekke ne a muka yi suka taimake mu muka taimake su aljani zai zo ya sanya maka saba ma Allah ya biya ma bukatunka mun gane ku dan haka wannan saban Allah da kai kai yanka ka kira sunansa ka hada da sunan Allah kai wane ne ka je kai yanka mutum ka cire sassan jikinsa shi haka yake so ya ji dadi kai kuma sai ka ga ya je ya maka abinda kake bukata na biyan bukatunka in wani kake so a haukata shikenan sai a tura wani aljani ya je ya shiga jikin wannan mutumi ya haukace ta fama kai kai abinda yake so shi ma ya maka abinda kake so in kishiyarki ne kike so a lalatar sai ki masa abinda yake so in kika masa aka gama shikenan shi ma sai ya miki abinda ake so ya lalatar miki da kishiya to za su fito su ce ga abin da ya faru suna ga gaskiyar za ta musu amfani istamta'a ba'duna bi ba'di mun ji dadi mun taimake su sun taimake mu wa balagna ajalan allazi ajjalta lana har muka iso wannan ajalin da ka yanke mana kawai muka ga mu ga mun nan a lahira a gabanka abinda za su faɗa kenan mun zauna cikin wannan har ga mun nan yanzu mun gan mu kwatsam a gabanka Allah zai ce naji hanzarinku ga kuma sakamako qalan naru mathwaakum to wuta ita ce mazaunarku wajen zaman ku shine wuta tunda kun riga da kun yi laifi khalidina fiha za ku dawwama a cikin ta illa ma sha Allah har ma sha Allah mun gane ku wannan illa ma sha Allah din nan ana nufin lokaci da bashi da iyaka za ku dawwama a cikin ta lokaci da bashi da iyaka inna rabbaka hakimun alim lalle ubangijinka mai hikima ne alim kuma shi masani ne hikimarsa ta sa ya shiryar da wanda ya dace ya shiryu wanda ya dace ya bata kuma ya bace alim kuma ubangijinka masani ne game da kowa babu wani mai laifi da zai buya a ubangiji subhanahu wataala haka in kai kyakkyawan aiki kyakkyawan aikinka ba zai buya ma Allah ba Allah ya sani Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun
wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksubun
wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimin ba'dan kamar haka ne muke dibantar da sashen azzalimai akan sashen azzalimai ɗan uwansu bima kanu yaksubun saboda abin da suke aikatawa wannan aya tana da ma'anoni guda biyu ma'ana ta farko Allah yana sanya soyayya tsakanin azzalimai da ubangidantaka tsakanin azzalimai azzalimi sai kaga ubangidansa azzalimi ne dan uwansa saboda me kai dama ba mutumin kirki bane dan haka idan ya ganka kai ba mutumin kirki bane idan rashin kirkin nasa yafi naka sai zama oganka sai zama ubangidanka to shikenan sai a ci gaba kai ka je kai rashin kirkin sai ka kara masa rashin kirki shi ma kuma ya karfafa ka mutumin da yake so a ciro masa misali sassan jikin mutum idan bai samu dan iska karamin dan iska da zai je ya ciro masa ba ba ta kirba zai iya zuwa ya ciro ba mun gane ko sai ya san wani karamin dan iska mara tsoro shi din shine uban shine ogan amma ba zai iya zuwa ya kashe mutum ya ciro sassan jikinsa ba amma zai dauki naira 50 40 ya baka ka je kai wasa da rayuwarka ka je fa rayuwarka cikin hatsari cikin halaka akan naira 40 ko 50 to haka Allah yake kai ka taimake shi shi ya taimake ka shine rabbana stamta'a ba'duna bi ba'd kai ka ji dadin oganka ya dauki 40 50 ya baka shi ya ji dadi ka biya masa bukata to haka Allah yake hada azzalimai a waje daya mun gane ko kowani yadi da ka sani akwai kanan zaran da ya dace da shi to idan aka hadu shikenan sai a saje sai a samu karfafa juna wajen saban Allah madaukakin sarki wannan kenan yake nuna mana baka da uzuri ran tashin alkiyama wai kace wane shi ya rude ka ba shi ya rude ka ba in kana ga shi yana da girma akan ka shi wani oganka ne to kai ma ka taimaka masa wajen zunubi da ka ce ba za a yi ba watakil zai zo ya ce kai hakuri dama fa ba da gaske nake ba ba na yi kar ka je ka wannan ka tona min asiri mun gane ko zai fara lallabanka kar ka tona masa asiri a ƙarshe watakil hakan sai ya zama hanya ta tubarsa sila ta tubarsa amma ya neme ka da saban Allah ya zayyana maka sai ka yadda ka karfafa shi ya karfafa ka ka rude shi ya rude ka mun gane ko dan haka shedan ran tashin alkiyama idan aka zo zai zo za a ce shedan ya batar da ku shedan zai ce ma ana bi musrikh kafin nan wa qala shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum ma kana li alaykum min sulthanin illa an da'awtukum fastajabtum li ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima ashraktumuni min qabl shaytan zai zo zai shela zai assembly a wuta in suka shiga wuta zai ce dama ba ni da wani iko akan ku kawai gayyata nayi sai kuka amsa min gayyata da kun ce ba za ku amsa ba wallahi babu yanda na iya da ku na muku alƙawari na karya alƙawari wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura dama shedan alƙawarin sa kawai menene rudani ne rudi ne kawai ya rudi mutane ya yaudare su yace alƙawarin ƙarya na muku kuma na karya alƙawarin ni ba mai taimakon ku bane ku ba masu taimako na bane na kafirce mu shirkan da kuka mun a baya shikenan fa laifin da yayi yayi yanzu kai ba za a ce a to tunda shedan ne ya rude ka kai ka bari shedan din za a yi azaba kai tunda ubangida kake da shi shikenan ka tsira ai ubangidanka ne ya rude ka wallahi da kai da ubangidan duk za a hada ku a muku azaba bima kanu yaksubun saboda aikin da kuka aikata mun gane wannan ko saboda aikin da kuka aikata indai ba tilasta ka akai ba. Yanzu mutumin da ya nemi yayin zina, ai abokin zinan nasa shi yarda. Mutumin da ya nemi ayi liwadi, abokin liwadin shi yarda. Ko to ba za ka ce a ai ya rude ni ya mun kaza ba, me yasa ka rudu? Sai ka ki kace za ka fallasa shi, watakil ka taimake shi ya bari. Wannan ma'ana ta farko kenan. Dan haka azzalimai sun san junansu, sun san junansu. Al-qulubu junudun mujannada fama ta'arafa minha i'tara wama tanakara minha ikhtalaf. Ai zukata da ka gansu sojoji ne masu karfafa junansu. Idan zuciyata da dabi'arka da halina suka go daidai, sai kaga mun dace, sai kaga muna madawa da ni da kai, mun zama abokai. Idan zuciyata ko aikina da aikinka suka zama ba iri ɗaya ba, aka samu sabani, sai kaga mun yi baran-baran. Haka ne ko? To wa kadhalika nuwalli ba'd adh-dhalimina ba'dan. Hakan nan muka sanya azzalimai sashinsu ya zama masoya sashi, bima kanu yaksibun, saboda abin da suke aikatawa. Wannan ma'ana ta farko. Ma'ana ta biyu, nuwalli ana nufin wala na hukunci. At-tasnif, nusalliqu ba'd adh-dhalimina ala ba'd bima kanu yaksibun. Da wannan ne muke daura azzalimai su zama shugabanni, su zama masu iko akan azzalimai, saboda aikin da azzalimai suke. Malamai anan suka ce idan talakawa daddaikun mutane suka zama azzalimai, aka ibiyan haƙƙin juna, to sai Allah ya jarrabe ku da shugabanni azzalimai. Na maka aiki ka ki ka biya ni, ka mun na ki na biya ka, na ma alƙawari na karya, ka mun ka karya, na cuce ka ka cuce, wannan ya cuce wancan, wannan ya cuce wancan. Babu amana a cikin talakawa gaba daya. Kananan ma'aikata babu amana ta aiki, ya za a yi manyan ma'aikata su yi amanan aiki? Sai Allah madaukakin sarki sai ya sa manyan shugabanninku su ma sai su zama azzalimai kamar yadda kuke azzalimai, su ɗanɗana muku kukarku. Kuna kuka cewa kuna da shugabanni azzalimai, kuna da shugabanni azzalimai. Da wani na kusa da kai zai samu wani appointment na gwamnati a gurin da aka san ana sata, in ka je ba murnan ya samu appointment din zaka masa ba, murnan ya samu wajen sata zaka masa. Ai yanzu kan ya samu gurin diba. Kaga dole Allah madaukakin sarki sai ya jarrabi mutane da shugabanni, miyagun shugabanni. Idan aka zama miyagu, to sai Allah ya jarrabe ku da miyagu. Lebura ya iya ha'inci, ya iya ha'inci da ba wani iko babba a hannunsa, to ya za a yi wanda yake da cikakken iko zai ma ha'inci ba? Dole ya zama maha'inci. Kun yi da lebura aiki ne za a yi daga karfe 8 ko karfe 9 zuwa karfe 5 za a je a yi wannan aikin, amma da gangan sai ya bata lokaci ya ki zuwa ya kara minti 30 lokacin tashi a dan rage. Idan ya wuce ku da minti 5 minti 10 sai a ce an yi overtime, sai an nemi ka kara. To ya mudu ya shigo cikin rayuwar mutane. To idan baku gyara laifukanku ba, baku gyara ayyukanku ba, to sai Allah sai ya daura muku azzalimai akan ku, sai su zama su ne shugabannin. Mun fahimci wannan ko? Allah madaukakin sarki ya datar da mu. Kenan idan ka lura da irin hali da muke ciki, wannan ma'ana ta biyin ta hauka mu. Mafiya yawan mu muna da cutar juna, muna da zalunci. Wanda yake kumfar baki yau da zai zo ya zama an bashi wannan kujerar, sai ka ce gwanda ma wancan wanda ya wuce, shi ma sai kaga azzalimi ne, sai kaga azzalimi ne. To idan muka gyara, sai Allah ya gyara mana, Allah madaukakin sarki ya gyara mana. A zamu dakata anan, abinda muka karanta daidai. Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa, ya bamu ikon aiki da shi, ya bamu ikon gyara halayen mu. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya fahimtar da mu kuskuren mu, ya bamu ikon gyarawa. Muna roƙo Allah madaukakin sarki ya datar da mu, ya tabbatar da dugadigen mu akan musulunci, ya rayar da mu akan musulunci, ya kashe mu akan addinin musulunci. Allah madaukakin na na Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwar mu, ya gyara rayuwar mu. Allah ya datar da mu. Ah, waye ka? Allah ya shehu roja. Na'am. Ah, waɗannan alqur'ani ne wanda Alhaji Shehu Roja shi ya kawo su saraka fi sabilillahi, sun kai guda nawa? Goma. Qur'ani guda goma ga sunan. Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi. Ah, insha Allah ta'ala za a je su a masallaci domin karantawa. Kuma hakika a yanzu haka Qur'ani sun yi karanci a masallacin nan. Sun yi karanci dama. Wani lokaci zaka zo kana neman alqur'ani da zaka karanta sai kaga jama'a sun zo, wannan ya dauka, wannan ya dauka. To alhamdulillahi Allah ya saka masa da alkhairi. Allah madaukakin sarki ya biya, Allah ya karba. Allah madaukakin sarki ya biya. Na'am.